يا الله يا الله نهوكا الله نيكي نين روكا بروكيكا تهتو بيبا كوزا مها تنبيا نيكيدا كوزا مها تنبيا نيكيدا
dalilin da yasa ba mu a fashin zabe a kowane shekara muna zabe dalilan mu mu dai shine wanda ke kowane dan takara yana kokarin yayi fafa ta nuna cewa ga abin da zai yi wa jama'a idan an zabe shi
a wannan zaben mu da dai muna neman shugaban da zai rage mana kudin makaranta
muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants
addu'a ta ita ce Ubangiji ya ba mu masu mulki ko Democrat ne ko Republican ne waɗanda suna da kishin kasa
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Ranar Talata Amurkawa ke fita domin zaben shugaban kasa da kuma kada kuri'a kan waɗansu batutuwa da suke da muhimmanci a jihohinsu Duk da yake zaben Amurka a kowane lokaci yakan dauki hankalin kasashen duniya a wannan karan mutum ya ƙara daukar hankali sabili da takarar mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat akasin abin da aka saba gani a waɗansu kasashe da suka hada da kasashen Afirka inda mutane sukan kada kuri'a ba tare da sanin manufofin jam'iyyu ko dan takarar da suke zaba ba a nan Amurka Masu kada kuri'a suna matukar la'akari da inda dan takara ya karkata da kuma matsayin jam'iyyar kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar su kai tsaye. Ga abin da ya tsone ma waɗansu ido a wannan zaben.
Mu nan wanda muke zaune a America a nan Boston, Massachusetts, dalilin da yasa ba mu a fashin zabe a kowane shekara muna zabe dalilan mu dai shine wanda ke kowane dan takara yana kokarin yayi fafa ta nuna cewa ga abin da zai yi wa jama'a idan an zabe shi to a wannan yakin neman zabe na wannan lokaci da Kamala Harris da ita da Donald Trump suke kai ruwa rana wato akan abubuwa ne masu muhimmanci wanda yake damun Amerikawa na farko akan tattalin arzikin Amerika na biyu su akan wato immigration masu shigowa nan kasan ba tare da izini ba ko kuma a ce bakin haure sai kuma maganan harajin Amerikawa yadda ake biyan su yadda ake karbe musu kudi ko kuma da ake cire musu kudi duk sati ko kuma wani duk sati biyu sai kuma maganan foreign policy
a wannan zaben mu da dai muna neman shugaban da zai rage mana kudin makaranta ya kuma yafe mana basu saka mu
to game da zabe da ke gaban mu a kasar America lallai ba da sauki bane ko ka zabi Democrat ko kuwa Republican kowannensu suna da abubuwa masu kyau sannan akwai abubuwa da ba su da kyau ba a gare ni abubuwa da sun fi mani muhimmanci su ne na ɗaya gwamnati ta bar rusar da iyalai ta wurin saurin kashe aurayya kwasan yara daga gidajen iyayensu domin an sauta musu na biyu gwamnati da ba ta son gaskiya adalci da shari'a mai kyau don haka addu'a ta ita ce ubangiji ya ba mu masu mulki ko Democrat ne ko Republican ne waɗanda suna da kishin kasar
a wannan zaɓe da ke zuwa na 2024 muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants wato masu shigowa America daga waɗansu ƙasashe domin aiki ko makaranta ta wurin rage kuɗaɗen takardu da kuma samun aiki lokacin da mutum ya zo haka kuma muna neman wanda zai rage yawan haraji da ake cirewa mutane lokacin da suka yi aiki zaka ga mutum ya yi aiki na awoyi da yawa amma kuɗaɗen da za a cire yana yin yawa sosai saboda haka muna roƙon Allah ya ba da shugaban ƙasa wanda zai dubi yanayin mutane ya kuma tausaya ya kawo sauƙin rayuwa musamman ga immigrants.
To kowane darasi sauran kasashe za su iya koya da siyasa Amurka. Tambaya kenan da shirin domin iyali yayi wa Dr. Hawwa Babura da Umma Abdullahi Getso dake cewa
abinda muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka inda su ne gani kamar suke jagorantar ragamar demokradiyyar duniya. Ina ganin cewa mu 'yan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba, saboda duk da ana ganin cewa mu 'yan Afirka ba mu balaga harkar siyasar ba, to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar ta su da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne. Tabbas su sun yi nisa sun fi mu da yawa a kanta, amma mu ma ba za a bar mu a baya ba, saboda muna kokarin yin siyasar mu a cikin daidai gwargwado. Akwai dai aibinta da ke faruwa, amma kuma akwai daidai gwargwado kamar ta halin girma. Tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta Trump da Kamala ko ta baya ma da dai da shi da shugaba Biden, za ki ga magana ce ta fito social media suna zagin juna, suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗinshi na siyasa ba. To amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya, kasancewar musamman damammaki da ake ba wa matasa, damammaki da ake ba wa mata, damammaki da ake ba wa mutane domin cancanta su. Saboda abin haushi mu a nan ɓangaren duniya za ki ga cewa ana zaɓar mutane ne ba wai don sun iya ba, sai don suna da iyayen gida, wasu kuma sai don aljihun su ya cika da kuɗi. To falilla alhamdu su siyasar Amerika ta wuce siyasar kuɗi. To mu kuma Allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu fa siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo cigaba. Siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya, ba don abin da zai bayar ba. To in a da mutanen mu za su daure su kalli wannan ɓangaren, su ci ga wannan abin koyi ne babba daga wajensu. So kuma an kika ga yanzu yadda suka bayo a ce ga Kamala a matsayinta na mataimakiyar shugaban ƙasa, kuma shugaban ƙasa yana kan gado, amma ya ba ta dama ta ma zo ta tsaya ta riƙe wannan muƙami nashi, yana kuma kiran mutane su zaɓe ta. Ya kalli cewa ta iya ne, ta fi ƙarfin don kawai mataimakiya a matsayinta kuma na mace, ya kuyi ana jama'ar ƙasa suna goya mata baya, suna kuma daidaita ta da cewa ba wai dai ita mace bace, ba kuma ana ba a limitin ɗinta, ba a iyakance mata iya abinda za ta yi da iya abinda ba za ta yi ba. To ina ganin cewa mu al'umma ya kamata mu koyi wannan, mu kalli mutane cewa daidai da abinda za su bamu za su iya office, ba wai dai abinda za su bamu ba.
Dr. Hawwa, ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya, musamman ma karawa irin ta shugaban ƙasa tsakanin mace da namiji? Ai, akwai bambanci sosai. Kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka ko kuma ma ba su yi mulki ba. Ina ganin kaman Amerika su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke party ɗinsu. Ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin party, ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba. Kin ga yanda tsohon shugaba Obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya, to shi kuma yana da magoya baya. Akan hanyar policy na kasashen waje wannan daban, babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasar mu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta, kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci. Kin ga akan yanzu arewacin Najeriya da yawa za ki ga ba za su yarda mace ta ɗauki shugabanci ba, because ana ganin cewa shugabancin mace kamar haramun ne a addinin Musulunci. To bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci, ko da ma kamar a ce a matakin jiha ne, amma a kamar zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban ƙasa.
Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako, sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Hawwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso da wakilinmu Rukayya Basha da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su. Duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su.